wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Lokaci ya sake kawo domin mu ci gaba da hidima da Ubangiji ya danka a kafadanmu. Mai sauraro, kai ma kana cikin wannan hidima, menene hidimarka? Hidimarka shine: ɗaya, ka yi sauraro; biyu, ka gayyaci ‘yan uwa da abokai. Don haka a yi ƙoƙari a yi wannan. A shiri na yau muna da fili domin masu tashi. Idan kana cikin wannan rukuni wadda ba su riga sun yi aure ba, shiri na yau zai taimaka. Sai a matso kusa da akwatin rediyo, ya inda Pastor Ibrahim Mai Gadi zai ba mu gargadi. A shirin kuma muna da waka daga zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga sashen Bukuru a Jos jihar Plateau. Pastor Joseph Maza da kuma Pastor Audu suna shirye domin su karfafa mu a ruhaniya. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da zuwa shirin na yau.
Masu sauraro, barka mu da wannan lokaci. Muna gaisuwa tare da fata muna nan lafiya, iyalanmu da abokai da dukan jama'a, muna sake gaisuwa. Sunana Ibrahim Mai Gadi. Bari mu yi addu'a. Ya Allah mai iko duka, gare ka mun dogara, gare ka bangaskiyanmu, ka karfafa mu, ka jagorance mu, ka kuma mana koyesuwa idan mun ji shi mu aikata domin samun ceto ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Karatu cikin Fitowa Sura 20 aya 15. Karatun na cewa, ba za ka yi sata ba. Ba za ka yi sata ba. Yau muna da sace-sace iri-iri. Akwai sata wanda mun sani ɓarayi, ba za ka sani ba, sun zo su ɗauka abu ba tare da sun gaya maka ba. Wani sata shi ne a wajen boko ka kwashi aikin wani, baka gaya mishi ba, baka kuma rubuta cewa kai ka ɗauki izini. Wani satan kamar mutum ya zo da sunan aboki ne ya ɗauka maka abu bai gaya maka ba. Akwai sata iri-iri, amma za mu so mu dubi sata a ɓanne na tashi. Watan samare suna neman ‘yan mata, maza su ma suna neman ‘yan mata, ‘yan mata suna neman samare. Muna da karkatattun ra’ayoyi game da tashi. Tunanin da muke da shi wanda mun tashi, yawancin ra’ayoyin a karkace ne game da aure. Sai matasa na duban irin tunani na jiki na son kai, wanda ba a sa ruhun Allah ke jagoranta ba, kuma ba a bin ka’ida ko na mutum ko na gwamnati ko kuma na Allah. Shi ya sa waɗansu mahanga masu ganewa, wanda Allah ya ba su basiran sanin asirin rayuwa, suna cewa yayin da samare da ‘yan mata sun ɗauko kuduri da tunani sun isa aure, akan zauna ne a biɗi shawara, sai a tuntuɓi waɗanda suka san kan gadon ba da shawara wajen aure. Misali, muna da littattafai masu tsarki, muna da littattafai da wanda sun bayyana game da ka’ida na aure. Bayan haka, muna da iyaye wanda sun ƙware, wanda Allah ya bishe su, kuma muna sani alama suna jin tsoron Allah. Ga irin wannan shaida, mukan ce a tuntuɓi shawara. So idan wani ko ya gani taga yarinya ko yarinya taga saurayi, akan bi wannan ka'ida a bi matakai. Ka zo ka yi ma abokinka ko kuma babanka ko mamanka shawara, mama na ga wani tunani na kuma ina so in yi aure, iyayen nan za su ba da shawara. Amma yau abinda muna gani matasa sukan sa kai da son kai a gaba. Za ka gan yaro da yarinya za su ɗauki jiki iyaka a je ka gan sun zauna, bayan kwanaki za ka ga ciki ya shiga, ba a ma tuntuɓi wane ne kai ba, baka je ka tambaya ba. To irin wannan shi yasa mun ce wancan ma sata ne, ka ɗauki yarinya baka biya sadaki ba, baka je ka gabatar da kanka ba, akwai sata a cikin aure. Ga irin wannan mu muna ba da shawarwari cewa kada matasa ko mazaje ko ‘yan mata ko samari su sa son kai, har in sun kai ga shekaru yana zama yaudara ne ka je ka ɗauki wani wanda ba naka ba. Sata kuwa baya kan ka'ida. Allah baya so mu yi sata. Allah baya so ka ɗauki yarinya ko yaron wani ba tare da sani ba. Ke yarinya ma ya yi ki gaya ma iyayenki, kai saurayi ya yi ka gaya ma iyayenka, ya yi bayan mun gaya ma iyaye a samu limami a mishi magana, sannan a yi tunani ga matakai da akan shimfiɗa. So iri-irin waɗannan yawancin abin da muke samu a yau na son kai na aje a ɗauka, wanda yawanci mun sani kamar auren leda. Auren ledan nan ku baya kai mu ga ko'ina. Za mu yi tunani yau, maimakon sata, ka je ka samu baba limami, gaya mishi ina son haka, za a sa ka a hanya, menene ribansa? Za ka samu albarkaci na iyaye, za ka samu albarkaci na ikkilisiya, za ka samu albarkaci na Allah, maimakon la'ana, maimakon son kai, maimakon son jiki. Idan matasanmu za su ɗauki wannan tunani, yana kai ga gyara mai kyau. Irin wannan zama muna cewa Ubangiji ya taimaka, za ya rage hatsarori, za ya rage ɗaukan ciki, za ya rage damuwoyi, za ya kawo mana kuma albarkaci. Yau menene muke tunani idan son kai ya shiga? Sai mutum ya ɗan tuntuɓa, wannan ya je daida yanda Allah ke so, maimakon in yi sata, bari in roki Allah ya bani zuciya mai kyau. Matasa, ‘yan uwa, bari mu yi addu’a. Ya Ubanmu, za mu roke ka ka ba mu ganewa yanda za mu gamshe ka, mu kuma gamshi jama’a, mu bi ka’ida domin zaman lafiya. Ka taimake mu domin mun roka ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amen.
Kai, ko ka samu labari?
Labari me?
A'a, ba ka sani ba.
Da akwai wata tasha mai yada sakonni domin cetonka.
Aha, ai mun saba jin irin wannan tashoshin a cikin gari.
To, da ka taka ji.
Wannan tashar ta musamman ce da ke ɗauke da sakonni, wake-wake da shirye-shirye domin gettaka da iyalanka don sauraron zuwan Yesu na biyu.
Adventist World Radio,
muryar bege don kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, za ka iya tura mana da email. Adireshin email namu shi ne awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shi ne awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Yanzu fili ne domin zumunta mata na Seventh-day Adventist Church daga sashin Bukuru a Jos Jihar Plateau. Bayan nan Pastor Joseph Maza zai biyo baya da fili domin sujada. Mai sauraro, a yi ƙoƙari a kasance tare da mu domin samun ginuwa a ruhaniya.
Ga kuma wani masani na Taurat ya gwada shi ya ce malam.
Yaya za yi domin gajirai na haraba dam?
Yesu ya ce masa malam.
Me ke rubuce a cikin wannan a Taurat?
Sannan kuma
yaya ne ake karantawa?
Sannan kuma
yaya ne ake karantawa?
Ka kaunaci Ubangiji
Allah ka dukan zuciyarka.
Ka kaunaci Ubangiji
Allah ka dukan zuciyarka.
Ka kaunaci Ubangiji
Allah ka dukan ranka.
Ka kaunaci Ubangiji
Allah ka dukan ranka.
Ka kaunaci Ubangiji
Allah ka dukan kafinka.
Ka kaunaci Ubangiji
Allah ka dukan kafinka.
Ka kaunaci Ubangiji
Allah ka dukan hazancinka.
Ka kauna ci Ubangiji
Allah ka da duka hazancinka.
Da makwabcinka
kuma ka kauna ce shi kamar ranka.
Da makwabcinka
kuma ka kauna ce shi kamar ranka.
Ai tun da farko
Allah yayi mu dare.
Ai tun da farko
Allah yayi mu dare.
Amma fa yanzu
mun ga manu na bambanci.
Amma fa yanzu
mun ga manu na bambanci.
Ai kai Bahaushe ne kai kuma Amo ne.
Ai nan bajari ne kai kuma lamaro ne. Mu man da cewa Allah yayi mu dane. A sama baben ne Allah ya dama harshe. Mu kaunace juna yanda muna kaunaranmu. Mu so juna yanda muna soranmu. Mu kaunace juna yanda muna kaunaranmu. Mu so juna yanda muna soranmu.
Yesu ya ce masa
rayuwa ka ansa daidai.
Yesu ya ce masa
rayuwa ka ansa daidai.
Ka aikata wannan
lallai fa za ka sami rai.
Ka aikata wannan
lallai fa za ka sami rai.
Amma fa ya na so
shi ne baranta da kansa.
Amma fa ya na so
shi ne baranta da kansa.
Ya tambayi Yesu
to wane ne wannan makwabcin nawa.
Ya tambayi Yesu
to wane ne wannan makwabcin nawa. Yesu ya ce masa malam. Ga wata labari wani mutum yana tafiya. Ya fito Urushalima zuwa ƙasar Jeriko. Ya fada hannu mafasa. Sun bubbuge shi sun kuma yi masa rauni. Sun mammare shi sun bar shi hannu wofi. Rai kuma na hannun Allah.
Sai ga wani baban firist zai wuce.
Ya bi nasa hanya.
Sai ga wani baban firist zai wuce.
Ya bi nasa hanya.
Sai ga wani balawi zai wuce.
Ya bi nasa hanya.
Sai ga wani balawi zai wuce.
Ya bi nasa hanya.
Sai ga ba Samariya na zuwa.
Ya zo wurinsa ba ya yi tunani mafasa ba balle tunanin ransa. Yayi juyayi sai yayi masa taimako. Yayi juyayi sai yayi masa taimako.
Sai ya ce ma wannan masanin a Taurat.
A cikin waɗannan mutane wane ne makwabcinsa? Sai ya ce wa Yesu wannan ba Samariya da yayi masa taimako. Wannan ba Samariya da yayi masa taimako. Ai wannan shi ne makwabcinsa. Ai wannan shi ne
makwabcin nawa.
Ai wannan shi ne
makwabcin nawa.
Ai wannan shi ne makwabcinsa.
Ko me gidanki ne?
Ai wannan shi ne
makwabcinsa. Ko shi ne ka makwabcin naka?
Ai wannan shi ne makwabcinsa.
Ko matar ka ce?
Ai wannan shi ne
makwabcinsa. Ko ita ce ka dai makwabcin naka?
Ai wannan shi ne makwabcinsa.
Ko yayanku ne?
Ai wannan shi ne
makwabcinsa. Ko su ne ka dai makwabtan naku?
Ai wannan shi ne makwabcinsa.
Ko yan uwanku ne?
Ai wannan shi ne
makwabcinsa. Ko su ne ka dai makwabtan naku?
Ai wannan shi ne
makwabcinsa. Wanda ke fama cikin wahala?
Ai wannan shi ne makwabcinsa.
Ko su ne ka dai makwabtan naku?
Ai wannan shi ne makwabcinsa.
Wanda ke neman biyan bukata?
Ai wannan shi ne makwabcinsa.
Ko su ne ka dai makwabtan naku?
Ai wannan shi ne makwabcinsa. Ai wannan shi ne makwabcinsa.
Ya mai sauraro, barkanka da warhaka. Mun sake zuwa wani lokaci wanda Allah Mahalicci ya ba mu dama mu zo gabansa, mu yi bincike tare. mai sauraron Allah shi maka albarka da kasancewa wannan sa'a. Sunana Pastor Joseph Adamu Maza. Karatu muna samuwa cikin mai wa'azi sura 4 aya 2 da kuma aya ta 3. Mai wa'azi sura 4 aya 2 da kuma aya 3. Karatun na cewa wane ne yafi arziki a cikin waɗannan mutum uku? Ya ce na aza waɗanda suka mutu sun fi masu rai arziki. Ya kuma ce na sake azawa waɗanda ba su kasance ba sun fi su duka arziki. Allah yana magana, mu yi addu'a. Allah mai rai, mahaliccin sama da ƙasa da teku da abin da ke cikin su duka, ka yi magana da bawanka a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Me shi ma arziki? Muna so mu san menene wannan arzikin a cikin littafin Matta sura 16 aya 26. Ya ce wani riba zaka samu idan an baka dukan duniyan nan sannan ka rasa ranka? Menene ribar da ka samu? Jiragen da ke cikin duniya, azurfa da ke cikin duniya, motoci da ke cikin duniya, jiragen kasa da ke cikin duniya, da zinariya da ke cikin duniya, a baka su duka amma kuma ka rasa ranka, menene arzikin? Don haka wannan nasi yana ce mana arziki shine rai. Arziki shine rai. Idan kana da rai kana da arziki. Idan rai na cikin ka, ka dauka ka Allah, ya baka arziki. Wurin sukan ce mu mun zo rakiya ne, san da sun ga masu arziki sukan ce su sun zo rakiya ne a duniya. Ba haka bane. Rai da Allah ya baka babban arziki ne. Kana da dama ka sarrafa wannan rai da lokaci da Allah ya baka, ka gamshi Allah da shi, ka samu rai na har abada. Domin haka, ya mai sauraro, rainka da kake da shi yau kana sauraron maganar Allah, kana ji magana Allah yana magana da kai a sa'an nan, kana jin Allah, rain nan abun albarka ne. Domin haka, ya mai sauraro, arzikinka na fari wanda Allah ya baka zarafi, ka zo kana sauraron maganarsa a wannan sa'a, arzikinka na fari shine rain da Allah ya baka, babban albarka ne. Shi yasa Yesu ya ce wa Yahuda da shike shi rayuwan shi Allah ya bashi arziki na rai, amma bai dauki rai nan ya bauta wa Yesu cikin gaskiya ba, sai ya dauki wannan rai ya zama mishi abunda zai musguna ma Yesu. Sai Yesu ya ce a cikin Matta sura 26 aya 24 zuwa 25 da ya ce wa almajiran wani daga cikin ku zai bashe ni? Dukansu suka tambaya. Bitrus ya tambaya ko ni ne? Yesu ya ce a'a. Filipus ya tambaya ko ni ne? Yesu ya ce a'a. Thomas ya tambaya. Bartimaeus ya tambaya. Yahuda ya tambaya. Sannan Yohana ya tambaya. Dukan almajirai 12 suka tambaya wane ne wanda zai bashe ka? Har ma shi Yahuda gogan ya zo ya tambaya. Da ya ga kowa ya tambaya cikin almajiran aka rige shi, har shi ma ya yi karfin hali ya tambaya. Ya ce wa Yesu, ko ni ne zan bashe ka? Yesu ya ce, ka fadi. Sai nasin ta ce, gumma a wurin wanda zai bashe ni, gumma ma da ba a haife ka ba. Yan uwana, me zai sa an haife ka, baka karbi Yesu ya zama mai cetonka ba, har za ka zo ka hallaka a ranar ta karshe, ka rasa rai na har abada, gumma ma da ba a haife ka ba? Me ya ribanka da ka zo duniya? Me ya sa ka kasance a duniya? Me ya sa kana a duniya? Baka karbi Yesu ya zama mai cetonka ba, gumma ma da ba a haife ka ba. Idan ka yi asaran Yesu, gumma da baka zo duniya ba. Idan ka yi asaran Yesu, gumma ma da ba a fara ka ba. Idan ka yi asaran Yesu, menene amfaninka? Gumma ba ka. Domin haka Yesu yana kira. Mai sauraro, kai mai albarka ne kana ji, ka shirya ka karbi Yesu Kristo ya zama mai cetonka. Kada ka zama kamar Yahuda. Ana gaya mishi maimakon ya tuba, Yahuda bai tuba ba. Ya kasance da wannan hali na girman kai a cikinsa. An nuna mishi zunubin shi amma bai yarda ya karba ba. An nuna mishi kuskuren shi amma bai yarda ya tuba ba. Domin haka, ya mai sauraro, ka kasance da hali na tuba. Yahuda ya yi asaran ransa, shi ya sa an ce goma da ba a haife ka ba. Da kana sauraron wannan maganar Allah, ka karbi Yesu ya zama mai cetonka. in ba haka ba zaka yi asarar rayuwarka, in ba haka ba wata rana zaka yi asarar duniyan nan. Sai an sake ce mana a cikin Luka sura 23 aya 29 da kuma aya ta 30, wane ne yafi arziki a cikin mutum biyun nan? Bakararriya, wato macen da bata haifuwa da macen da take haifuwa, wace ce tafi arziki, wace ce tafi farin ciki, wace ce tafi murna? Ko wannan shine? Sai an ce mana ko wannan sune kwanakin da mutane za su ce fanun su fado musu, yaya sun zama kaya a gare su, har macen da bata haifu ba tafi arziki da wanda ta haifu. Me amfaninki da kin haifu? Sa'annan ki rasa rayuwar danki ya zama kamar Yahuda. Me amfani da kin haifu? Yaranki duka sun bijire, yaranka duka sun bijire, ya mai sauraro. Me amfani ka haifu amma kai asarar yaran nan, kuma ma da ba haife su ba? Shi yasa a cikin littafi mai sarki yana cewa inji Timotheus ta fare sura 1 aya 9 da kuma aya ta 10, ba a kafa shari'a domin mutum mai adalci ba, amma domin marasa bin shari'a da marasa jingari, domin marasa ibada, domin masu zunubi, domin marasa tsarki, domin masu sabo, domin masu kisan kai. Ubangiji yana cewa an kafa shari'a domin irin waɗannan, domin yaya masu kashe ubani da yaya masu kashe uwaye. Idan har zaki haifu a ce danki ne ya kashe ki, to ƴar uwata mai sauraro, mai amfanin haifuwarki, mai amfanin haifuwarka mai sauraro, da ka haifu yaronka ne ya zama wanda zai kashe ka. Ana samun wannan, yara suna kashe iyayensu. Shi yasa an ce wane ne yafi farin ciki, mace da ta haifu ko wanda bata haifu ba? Wane ne yafi farin ciki, bakararriya ko kuma wanda take haifa? Wace ce tafi farin ciki, wanda ba a sosa nononta ba ko wanda an sosa nononta? Ya mai sauraro, haifuwar mu bari ya kasance mu yi wa yayan mu addu'a, domin yayan mu sun zama kaya, sune suna kashe iyaye, sune sun zama barayi, sune suna tare hanya. Domin haka shi yasa wanda bata haifu ba tafi wanda ta haifu farin ciki. Idan yayan da muke haifuwa sun bijire, sun zama masu kisan iyaye, sun zama masu kisan ubani, ina amfanin waɗannan yaya? Ya mai sauraro, mu yi addu'a Ubangijin Allah ya sa yayan da Allah ya baka mai sauraro su kasance yaya masu jin magana, su kasance yaya masu biyayya, ba waɗanda suna kasa iyayen ba, ba waɗanda suna tare hanya ba, ba waɗanda suna karya ba, amma yaya masu tsoron Allah. Allah shi karbi daukaka, shi sa yayan mu su zama da albarka, sa yayan mu su zama da tsoron Allah. Mu yi addu'a, Allah madaukakin sarki ka ansa mana addu'ar mu, yayan mu su zama da biyayya a cikin sunan Yesu mai ceton mu, amin.
Idan Allah ya baka matsayi ya fifita ka a yau, to ya kamata ka yi hankali ka kuma lura da yadda zaka bi da waɗanda suke kewaye da kai. Akan cewa yau kana da matsayi bai nuna cewa Allah ya dora ka domin ka wulakanta wasu bane. Wani mai hikima ya ba da wannan misali, ya ce idan tsuntsu tana da rai takan ci gara, amma bayan ta mutu gara za su cinye ta. Sa'annan daga cikin itaciya ɗaya za a iya samun ashana dubu dubbai, amma ashana guda ɗaya ne kawai zai iya ƙona kurmi. Saboda haka reshe kan iya juya wa mujiya a kowane lokaci, rayuwa kuma sai ta canza maka ba kamar yadda kake ba. Waɗanda kake danna su ɗin nan sai Allah ya ɗora su a kanka. Idan haka ko ya faru, da wani fuskan za ka kalle su? Manzo Bulus ya ce bari wanda yake ganin shi ya tsaya ya maida hankali domin kada ya faɗi. Ya kamata ku tukari juna, ku ɗauki kayan juna domin ku tallafa wa juna, domin wannan ita ce dokar Allah. Domin idan wani yana ganin shi wani abu ne, to lallai shi fa ba komai ba ne, ruɗin kansa kawai yake yi. Saboda haka a yau ka yi la'akari da waɗanda Allah ya ɗora ka a kansu, ka yi la'akari da waɗanda Allah ya fifita ka fiye da su, domin rayuwa tana iya canzawa gobe. Bari idan ta canza ka kasance baka ji kunya ba domin wulakancin da kai wa wasu a can baya.
Iya abinda za mu iya kawo mai sauraro a shirin na yau kenan. Ina fata an samu ƙarfafawa da ginuwa. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana wasika, a tura mana a adireshin email namu. Adireshin shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya samu a Facebook. Adireshin shafinmu na Facebook shine awr/hausa awr/hausa. Ina godiya zuwa gare ka mai sauraro, ina kuma godiya zuwa ga wanda san tallafa kamar shi Pastor Ibrahim Mai Gadi da zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church daga sashin Bukuru, Pastor Joseph Maza da kuma Pastor Audu. Duka muna cewa mun gode muku da kokarinku. Ba zan manta da abokan aikina a nan kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemci ba, ina cewa na gode muku da karfafawa. Ba zan kuma manta da shi Pastor Ishaku Ibrahim Gyangba, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, yayan zaki sukan rasa, sukan jin yunwa, amma waɗanda suke dogara da kuma bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna, addu'a da iyali na da mahimmanci.